Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 19 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Binta da kanin labarai.
To Hafiz, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna a Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai. Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wada da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane 15. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gana Alhamis a taronsu na farko cikin shekaru 5 don tattauna batutuwa da suka dade kamar abubuwan da ke fuskantar tattalin arziki.
Kanin labaran kenan. Yayin ziyara aiki da yake yi a Najeriya, sakataren harkokin wajen Amurka, kasashen biyu sun rataba hannu kan wasu yarjejeniyoyin aiki tare a bangarori da dama. Masu kula da lamura a Najeriya sun ce wace iko daga hannun shugabannin kananan hukumomi ya maida hannun agogo baya da kuma gurguntar da ayyukan wannan matakin gwamnati. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, Juma'ar Mubarak, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna a Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai, inda suka tattauna kan ƙara yin haɗin gwiwa a harkokin kiwon lafiya a duniya da farfaɗo hanyoyin samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki da farfaɗo da demokradiyya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Najeriya ce ta biyu a cikin kasashen Afirka uku da Blinken zai kai ziyara cikin kwanaki 5. Yau Juma'a, babban jami'in diplomasiyyar Amurka zai gabatar da wani babban jawabi a Najeriya kan manufofin gwamnatin Biden na Afirka. Demokradiyya wani muhimmin batu ne a ziyarar farko da Blinken ya yi a Kenya ranar Laraba, inda ya shaidawa gungun masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama a Nairobi cewa duniya na fuskantar koma bayan demokradiyya. Ya yi gargaɗin cewa har ma da demokradiyya masu fa'ida kamar Kenya sun zama masu saurin kamuwa da bayanan ƙarya, cin hanci da rashawa, tashin hankalin siyasa da kuma tsoratar da masu zaɓe. Kwamishinan kare haƙƙin adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wada da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane 15 a zanga-zangar adawa da juyin mulki da soja suka yi a ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba. Laraba ita ce rana mafi muni a tashe-tashen hankula tun bayan da aka karɓe mulkin ƙasar tare da ƙara adadin waɗanda suka mutu a zanga-zangar neman demokradiyya a baya-bayan nan zuwa 39. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar da aka yi a birnin Khartoum da wasu garuruwa ta hanyar amfani da harsashi mai rai da hayaki mai sa hawaye. Shugabar Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Bachelet, ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa ofishinta ya sha yin kira ga jami'an tsaron da sojoji da su guji yin amfani da abin da bai dace ba akan masu zanga-zangar. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gana Alhamis a taronsu na farko cikin shekaru 5 don tattauna batutuwan da suka dade kamar sauyin yanayi, ƙaura, abubuwa da ke fuskantar tattalin arziki da kuma sabbin kalubale kamar cutar COVID-19. Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ranar Alhamis. Shugabannin za su fara ganawa da Biden kafin su hadu a taron shugabannin arewacin Amurka na farko tun 2016. Mataimakin sakataren yada labarai na fadar White House Chris Mayorga ya ce wannan ne sakamakon aiki na watanni 10 don farfado da dandalin arewacin Amurka wanda ke da matukar muhimmanci ga nasarar tattalin arzikin cikin gida da kuma haɗin gwiwa da za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen warware kalubalen yanki da na duniya, in ji shi ranar Laraba.
Madalla anjuma kadan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Amurka da Najeriya sun rataba hannu kan yarjejeniyar aiki tare a bangarori da dama, inda kasar ta Amurka ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya wajen shawo kan wasu daga cikin dimbin matsalolin da take fuskanta. Wannan kuwa wani bangare ne na ziyara da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake yi a Najeriya, inda tuni ya gana da shugaba Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnati. Daga Abuja ga rahoton Murtala Faruku Sanyinna.
Nigeria touches us every day in America.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake bayyana yadda kasar Amurka take ji da Najeriya. Dalili kenan da yasa ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari ta maida hankali wajen kulle yarjejeniyar dangantakar diplomasiya kan al'amura da dama. Da ƙarshe yake fatan za su amfani kasashen biyu, musamman Najeriya, a matsayin ƙasa mai tasowa. Sha'anin annobar coronavirus ne ke kan gaba a tattaunawar, inda Sakataren Blinken ya ce tuni da kasar Amurka ta baiwa Najeriya alluran rigakafi miliyan 700,000. Haka kuma ya ce ana sa ran kawo ƙarin wasu rigakafin nan da ƙarshen wannan shekara. Blinken ya bayyana cewa Amurka ta yi aikin haɗin gwiwa da Najeriya wajen yaƙi da cutar ta coronavirus, lamarin da ya ce kuma kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu. A ɓangaren tsaro kuma, Sakataren Blinken ya ce Amurka na aiki da Najeriya wajen yaƙi da ƙalubalen tsaro, kama daga na 'yan ƙungiyar Boko Haram da ƙungiyar ISIS ta Afirka ta Yamma, wanda ya ce shi da mataimakin shugaban Najeriya sun amince cewar yana buƙatar ƙwaƙwaran shiri da tanadi da ya ƙunshi samar da ingantaccen rundunar soji da magance matsalar tsatsauran ra'ayin addini da kuma mutunta haƙƙi da 'yancin 'yan ƙasa.
The United States is committed to helping Nigeria do that by continuing to invest in our security partnership and the institutions that strengthen the rule of law and that hold accountable those who commit human rights abuses.
Yace Amurka ta kuduri aniyar ci gaba da taimakawa Najeriya wajen cimma wannan manufa ta hanyar haɗin gwiwar samar da tsaro da ƙarfafa bin doka da oda da kuma hukunta dukkan masu take hakkin bil'adama da cin hanci da rashawa da kuma duk ayyukan da kan iya cutar da 'yan Najeriya. Sauran muhimman al'amuran da aka tattauna sun hada da sha'anin inganta ilimi da kiwon lafiya da tada komadar tattalin arziki, kazalika da kuma shawo kan matsalar gurbatar yanayi, inda kasar Amurka ta jinjinawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan kudurorin gwamnatinsa da ya gabatar a taron da ya gabata kan sauyin yanayi. Da yake mai da martani a madadin gwamnatin Najeriya, ministan harkokin waje Geoffrey Onyema ya ce tattaunawa tsakanin Najeriya da Amurka ta baya-bayan nan ta soma ne tun haduwar shugabannin biyu a babban taron sauyin yanayi na Glasgow, inda shugaba Joe Biden ya yi alkawarin tallafawa Najeriya wajen shawo kan dimbin matsalolin da take fuskanta.
We really look forward to working together in trying to help solve some of these infrastructure challenges that we
are. Yace hakika muna fatan wannan haɗin gwiwa da aiki tare zai taimaka mana wajen magance wasu matsaloli da mu kasashe masu tasowa muke fuskanta, kuma hakika muna farin ciki da wannan lamari ya zama tsari da manufa na zahiri na gwamnatin Amurka. Ko baya ga tattaunawa da shugaba Buhari, Sakataren Blinken ya kuma gana da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo, inda suka rattaba hannu akan wasu yarjejeniyar aiki tare, yayin da kuma suka rattaba hannu akan sauran da ministan harkokin waje Geoffrey Onyema. A yau Juma'a ne kuma ake sa ran Blinken ya gudanar da jawabi ga manema labarai da wasu rukunoni na 'yan Najeriya akan manufofin gwamnatin Amurka a sakatariyar kungiyar ECOWAS da ke Abuja. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga binta ta da hada labaran duniya kashi na biyu.
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar Alhamis cewa Amurka ta amince da sayar da darussan jinya miliyan 10 na sabon kwayar maganin cutar COVID-19 na Pfizer wanda har yanzu ba a bada izini ba daga ƙarshen wannan shekara a kammala a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa da ya fitar a shafin yanar gizon fadar White House, shugaban ya ce gwamnatin sa na daukar mataki don tabbatar da cewa waɗannan magunguna za su kasance cikin sauki da walwala da zarar hukumar kula da abinci ta magunguna da cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta amince da su. Lokacin da aka sanar da kwayar maganin cutar a farkon wannan watan, Pfizer ta ce sabbin gwaje-gwajen asibiti sun nuna raguwar kashi 89 cikin 100 na hadarin asibiti da ke da alaka da COVID-19. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta sanar da tuhuma jiya Alhamis kan wasu 'yan kasar Iran guda biyu sabili da rawar da suka taka a yunkurin cusawa Amurkawa masu kada ƙuri'a wani ra'ayi yayin zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 da nufin kashe masu ƙwarin gwiwa a zaben. A cewar sanarwar manema labarai, an yi zargin cewa tsakanin watan Agusta da Nuwamba na 2020, Said Muhammad Hussein Musa Kazemi da Sajjad Kashian sun samu bayanan masu jefa a daga akalla gidan yanar gizon zaben jihar, sannan suka yi amfani da wannan bayanai wajen aika email na barazana don tsoratarwa da tsoma baki da yi wa masu jefa kuri'a katsalandan. An kuma yi zargin cewa sun yi yunkurin shiga wasu shafukan yanar gizo na jihohi masu alaka da zabe. Su biyun kuma ana zargin sun harhada tare da rarraba faifan bidiyo mai dauke da bayanan ƙarya game da raunin tsarin zabe.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kananan hukumomi a Najeriya sun dade suna neman gwamnatin tarayya ta mayar musu da ikon mallaka da kuma kasafta kasan kudade shekaru bayan maida wannan iko ƙarƙashin gwamnonin jihohi. Masu kula da lamura sun bayyana cewa kwace iko daga hannun shugabannin kananan hukumomin ya maida hannun agogo baya da kuma gurguntar da ayyukan wannan matakin gwamnati. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan lamarin da kuma rahoton da ta hada mana.
Karamar hukuma ita ce mataki na uku a tsarin gwamnati irin ta tarayyar Najeriya. Kowace gwamnati a karamar hukuma tana kula ne da bukatun al'umarta don inganta rayuwarsu. Wasu daga cikin ayyukan kananan hukumomi kamar yadda dokar ƙasa ta tsara sun hada da ginawa da kula da kasuwanni da tashoshin mota, gina makarantun firamare da kula da su, tsara gidaje, samar da cibiyoyin kiwon lafiya, kwashe shara da tsaftar gari, samar da ruwa mai tsafta, tattara kudin haraji, jangali da sauransu. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya don jin ko sun gamsu da yadda kananan hukumomi ke gudanar da aikinsu na baiwa al'umma ababen more rayuwa.
Sunana Abubakar Ibrahim. Karamar hukuma kuma suna iya kokarin su, sai dai abin da suke so su yi ba sa iya yi. Mu ba mu san dalili ba tunda ba mu cikin gwamnati.
Sunana Esther Paul. Local government, they are not getting anything and mutanen da suna kasan su ma they are not even benefiting from the government. So ba a samun komai daga local government.
Sunana Alhaji Ado Musa Jogon Arziki. Tun shekara na tun da Buhari ma ya hau aka ce za a ba su local government autonomy ko kananan hukumomin, aka ce zai signing su dinga cin gashin kansu ba sai da under state government ba sai gwamnati sai gwamna ya sa musu sanu su yi abu ba. To kullum muna jin wannan abin a baki za a yi aka ce an yi, to har yanzu ba mu gani a ƙasa ba. Kuma indai gwamnati za ta taimaka gaskiya local government ya kamata a dinga ba kuɗi fiye da federal, saboda local government duk anan population yake, duk wanda ya fito ko ina ka tafi sai ka fito daga local government ka tafi wani federal.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matsayin gwamnatocin kananan hukumomi. Masana sun bayyana cewa rashawa, rashin cin gashin kai, rashin isassun kudade, rashin kwararrun ma'aikata da rashin haɗin kan mabambantan ƙabilu da ke zaune a ƙaramar hukuma guda na daga cikin ɗimbin matsalolin da ke janyo rashin ci gaba a ƙananan hukumomin Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta Kudu Umaru Tanko Almakura ya danganta wasu matsalolin da ake samu a ƙananan hukumomi da rashin bin ƙa'ida daga wasu shugabannin ƙananan hukumomi.
A mafi yawan jihohi ana samun matsala ba don komi ba, saboda tafi da mulkin ƙaranan hukumomi bai tallaka kafaɗan gwamnan duka ba. Kuma wannan yana ƙarƙashin ciyamominsu ne wanda suke da yanci suke da dama don an zabe su.
Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kenan Sanata Umaru Tanko Almakura, shugaban karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa Aminu Mu'azu Mai Fata, yace duk da rashin isassun kudade da kananan hukumomi ke fama da shi, suna iya kokarin su, sai dai suna bukatan gwamnatin tarayya ta kara wa kananan hukumomin kudade.
Kananan hukumomin nan a mayar musu da martaban su, a san cewa kananan hukumomi su ma wani bangare ne na gwamnati, wato tun da gwamnati hawa uku ne, akwai na tarayya, akwai na jiha, akwai kuma na karaman kananan hukumomi. To muna gani idan aka yi haka din zai kara wa kananan hukumomi karfi don tafiyar da dukkan ayyukansu. To wannan abu ne wanda dukkan mu jami'ai na Najeriya mun yi roƙo akai kuma mun ba da shi a rubuce.
Kananan hukumomi da ke zama matattaran al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da al'ada na buƙatar haɗin kai don ba da shawarwarin da za su kawo ci gaba mai inganci ga kowa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
Za a iya sauraron cikakken rahoton na Zainab a shafinmu na intanet. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
manuniya.
Daga dagadar garkame kofa tsakanin gwamnonin tarayyar Najeriya da kuma 'yan masar tarayya na ƙasa. Tuni ma dai har ɗaya daga cikin 'yan masar da jijan da ya halarci wannan zama ya fasa wa manuniya wani sirri na ƙarƙashin ƙasa.
Akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikintin su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so. Amma ba abin da muke so kenan ba.
Duk da kwakulo kokon barar barwa 'yan masar tarayyar Najeriya damar damawa a takarar shugaban ƙasa a zaben da ake jira a wannan ƙasa. Ɗaya daga cikin masar jantar Tarayyar Najeriya ya daddake cewa ko bayan takarar shugaban kasar ma ya kamata a barwa 'yan masar takarar ta shugaban kasa har ma da mataimaki albai sa taimaka wajen kawo 'yan Najeriya nesa kusa.
Ni for me gaskiya, you know, ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president.
Sai dai kuma shi wani dan masar jan tarayyar Najeriya magana yake na irin kwanta kwantar kwashe kudin da yace ya hango a kasafin kudin kasa. Yana mai cewa ma dudin dumurun kudi ga an daure a cikin kasafin kudi musamman da a hukumar nan da aka ce ta kula da masu bukata ta musamman da suke cewa hukumar kula da masu na kasa.
Ana budgeting miliyan 100 akan aikin paper. Wai 350 million wai ICT. Ana magana yunwan ciki, ana magana ICT.
Shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne ga yawo duniya yake cewa lokaci ne yanzu da ya kamata Najeriya ta numfasa. Yana mai cewa Nigerian ta riga ta shiga halin haula'i saboda haka babu ragowar ta maganar wasa.
Ina kasar a yanzu da talocin ta da bashin yake kanta. Rashin zaman lafiyar ta da musu iri-iri yanzu ana ganin cewa ayi abin da ya dace domin ceto kasar. Wannan shi zamin Allah ya da.
Waɗannan faso mun tabo muka tabo cikin tarin muryoyin da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya tafi da al'umar kasa. Shiri na 40 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke alamta alamar cewa da sani dai shirin manuniyan ya fara nisa. A irin nisan nutsawa kan lamuran gwamnati da kuma siyasa a tarayyar Najeriya ne ma shirin manuniya ya leka masar tarayya ta kasa. Inda ɗaya daga cikin masar tarayyar Najeriya na kasa Sanata Ishaku Ilesha Abo ya tada kura lokacin da aka zo da wani kasafi na hukumar da ke kula da al'umar da ke fama da na kasa, inda ya ce tarin tilin curin kudi aka cinkusa cikin kasafin amma dai babu abin da masu bukata ta musamman za su lamusa.
Hukumar kula da kasa su ta zo mana da takarda, ta faɗa mana abubuwan da aka yi da kudaden da aka yi kasafinta a shekara 2021. Gaskiya dai ban ji daɗi ba.
Wanda yasa baka ji daɗin ba?
Dalili shine babu fa mutum da bai san me ya kamata ba. Yau muna da kafa mu biyu, amma da idon mu biyu muna da hannaye mu guda biyu gobe ba mu san menene Allah zai yi ba domin sanin gaibu sai Allah saboda haka wannan agency nan ba na nakasa su bane na ƴan Najeriya ne a ce yau ana budget babu abin da za a je a duba nin yunwan nakasa su nima musu hanyar abinci hanyar ilmantar da su hanyar ilmantar da yaran su a nima musu sana'a sai a zo a ce mana za a je a yi data analysis za a je a duba takardu ana budgeting miliyan 100 akan aikin paper sa'annan babu kuma na wanda zai sa abinci akan table domin a kashe yunwan ciki gaskiya ban dade ba wai 350 million wai ICT wanda ICT ana magana yunwan ciki ana magana ICT
makamanciyar irin wannan matsala ta tunkuɗa tarin tilin kuɗi cikin kasafi amma kuma babu aiki a ƙasa kasa ɗaya daga cikin masukilan tarayyar Najeriya daga jihar Kaduna ya tashi a zaman zaurar masarukilan tarayyar Najeriya ta ƙasa wato Dr. Hamisu Ibrahim Kubau ya mike gaban ƴan majalisar ƙasa yana mai cewa kwangilar hanyar da ta tashi daga Zaria zuwa Pambe gwanda aka ce cikin watanni 20 za a gama fa yanzu ta haura watanni 50 har da doriya amma tana sama ne har yanzu tana ƙasa
bincike ya tabbatar min da cewa an ba da hanyar a watan Mai na shekarar 2017 2017 kenan kuma a lokacin ita ma'aikatan ayyuka na tarayya ta ba da aikin ne akan cewa lalle a gama shi cikin wata 20 wato daga May 2017 zuwa kuma February 2019 so daga wata 20 yanzu gashi muna cikin wata 53 har yanzu aikin bai kammalu ba ma kammaluwan kawai ba abinda dan kungilan ya iya yi shine a bisa kididdiga kashi 13 cikin 100 kuma wannan hanyar an ba da ita ne akan kuɗi sama da biliyan 10 abinda ke faruwa shine wani lokacin akan samu matsala ta wajen ma'aikatan ayyuka bata ba da kuɗin da ya dace za ta ba da aikin amma kuma ba za a saka kuɗi masu yawa a cikin kasafin kuɗi yadda dan kungila zai samu daman yi aiki ba wani lokacin kuma akan ba da kuɗin dan kungilan saboda rashin kayan aiki da rashin ƙwarewa sai ka ga shi kuma bai iya yin aikin da ya dace ba
har yanzu fa akwai alamar karabkiyar rafkar juna tsakanin ƴan majalisa da kuma gwamnonin jam'iyyar APC da aka ce an kulle kofa ne fa dan ganin bangaren guda biyu sun samu gurin da kowa zai kyasa saboda yanzu haka ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya da ya halarci wannan zama daga jihar Katsina sanata Ahmad Babba Kaita ya keta sirrin zaman da ya ce a kotu toshe baki da aka yi yunkurin baiwa ƴan majalisar wannan ƙasa
jam'iyyar PDP ko da tana kama kariya to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin a yi kama kariya tare ita jam'iyyar APC gwamnati shine wuka shine nama an tura mutanen zabe daga nan gurin su ya je ya dan ba su abin da zai ba su sun sha hura sun ci nama ya ce ga abin da yake so a jaha shikenan su rubuta mashi duk wanda yake cikin jaha daga ward har zuwa jaha ya zama sakare saboda shi bai da yanci a gwamnati shine mai yanci saboda haka wannan shine makasudin zuwa cikin wada shugaban kasa kuma ina tabbatar maki cewa gwamnoni sun ji abin da basu ji dadi ba dalili shine mu ƴan Najeriya muke kallo ba muna yin wannan abin nan bane don son kanmu
to ta yaya zamu tabbatar cewa kuma din ba don son kanku kuke yin abubuwan da kuke yi ba
inda muna yi don son kanmu ne akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikinsu suna dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so amma ba abinda muke so kenan ba muna so mu karfafa kuma mu inganta harkar demokradiya a cikin Najeriya ya kasance talaka shike rike da akalar jam'iyya idan ya ga za ka yi mashi wasa ya aje ka wuri ɗaya ya dauki wani
maganar makalkalewa mukamin shugaban kasa da wasu ƴan masaa suka fara magana ta ƙara girman da suke ganin bayan shugabancin kasa ma ya kamata hada musu da har da mataimakin dan takarar shugaban kasa sanata Yusuf A Yusuf na jihar Taraba ne ya kara tattaro nan batu a cikin wata tattauna da ya ce ya kamata dai su ma ƴan majalisa a rinka ba su dama dan su dan gurgusa
muna da mutane daya kusan yino 460 kowa daga cikinmu mai fita ne muddin dai shi ba barawo bane muddin ko bai musgunawa talaka ba kuma ya san ciwon kan Najeriya
to a iya cewa ranka dade kai ma kana daga cikin wannan ko kai ma kana da ra'ayin
a to inda ƴan Najeriya suka gani ba barawo bane da sauran su me yasa
zaka iya da dimbin matsalolin
ai matsala dole ne wanda ya kai fita ya solving wannan problem ni for me gaskiya you know ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 20 2023 a fitar da president har ma da vice president.
Maganar makokon da ya makalkale a wuyan jam'iyyar PDP na zaben zakulo shugabaninta a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na cikin batutuwan da wasu ƴan ƙasar ke ganin idan jam'iyyar ba ta yi yunkuri ba ƙarshen ta ita ma ta samu ta sabuwar na ƙasa. Sai dai kuma jigon jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa gwamna Sule Lamido ya gaya wa duniya cewa wannan magana kuma ai wata maganar nesa ce wadda ta riga ta zo kusa.
Yanayin ƙasar a yanzu da talaucinta da bashin da ke kanta rashin zaman lafiyarta da musubu iri-iri yanzu ana ganin cewa a zo a yi abin da yake za kowa zai basa daukarwa a yi abin da ya dace domin ceto ƙasar. Wannan shi zamin Allah yadda.
Yayin da aka gama zaɓe na shugabannin jam'iyya a sama ko har yanzu akwai raguwar na shugabanci a shiyar Arewa maso yamma ina a kwana ne game da wannan zance?
Zamishin Allah da ashirin ga notun zamishi.
Mutane na ta tambaya me sababa ne jinkirin zaben nan?
Allah yadda za mu ga cewa a matsayin wannan zo ma da suna ma da kwarjini ana hange matsayin shugabanni so da kan zamu ga cewa wannan sunan da ake ganin mu shi zamu yi abin da yake zai tabbata haka din ne.
Ka ce ku a matakin PDP kun nakalci hikima da dabarun yadda ake sasanta da juna amma har yanzu a wannan rukuni na Arewa maso yamma kun kasa yin amfani za a iya cewa da wannan hikiman ne ko kuma wani abu ku fahimci kanku?
Kasan wato ko a kowane da yake za ka goshi da babban mataki wanda dole ka ɗauki matakai domin kare wannan girman abu a kowane mataki wanda yake na tsakiya ne a kuma tun karshe saboda haka a wajen matakin karshe babba abun gyara yanzu an zo nan ya mai wa gida ai saboda ka zamu gyara
ta daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kan zaga dukkan sassa a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin da yasa shirin ya zama gagari gasa. Sai Shamsiya Ibrahim Hamza da Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kukkutsa wajen ganin sun tattaro mana muryoyi cikin tsantsar Hausa. Ni Isa Lol Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصبيم يوم واجمع مسلمي سنانا زاروكو التاهير شيخ نليمان نائب ببالي ماي مسلاة شيخ عثمان دانفو ديو لكينا سوكتو نيجيريا حتى كيشي ايو زامو لأي تكيت تنصيفة أكان مطلو لنسكي فاروا مسامة أبين دي شاهي واتوريشن زارو إذا مكي دوباغا أبين دا مالميسوكا أمبتا أتكين لتفانسو كما مالميسوكا man tafsiri malaman fiqihu to suna magana ne akan cewa wato samar da tsaro a ƙasa ya dogara ne akan wato adalci wanda yake shi wannan adalcin ya shafi bangarori daban-daban. Akwai adalcin da ake bida mutum shi ga ainihin kai ne wajen kokarin aikata ayyuka masu kyau da suka shafi addini da kuma abubuwan da za su kawo ci gaba da maslaha wato cikin al'umma sa'an nan kuma ya dabbaka wannan a cikin iyalan sa'annan adalci na biyu ana bukata ne ga shugabanni waɗanda Allah ya ba jagorancin al'umma su yi kokari su kiyaye adalci wajen nauyin da Allah ya dora musu. Duk wanda za a ba ni mukami to a tabbata ya cincinci wannan mukami kuma lalle an tabbata zai iya tsayuwa da adalci ga wannan mukamin da aka zama shi. Ba da mukami ga wanda bai cincinta ba malamai sun ce zalimci ne. Don dama abin da az-zalimci wad'u shay'i fi ghairi mahallihi aza abu ba wurinsa ba to sai aza abu ba su tabarbarewa a samu cin hanci da rashawa a samu tabarbarewa aiki sai za al'amura da sun dagule. Allah mu daukin sarki na cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurb da isukun la'alakun tazakkaru. Sannan abu na gaba ana bukatar kyautatawa da gama wadata shi ma yana cikin abin da ke kawo tsaro da zaman lafiya cikin al'umma. Allah shi ba mu zaman lafiya waɗannan matsaloli da suke faruwa a wannan ƙasa tamu wato Allah shi gwada mana wucewar su bisa ga alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da fatan an amfana. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaitattun labaran duniya na yau, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tattauna Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai. Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya yayi Allah wadai da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane 15. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gana Alhamis a taron su na farko cikin shekaru 5 don tattauna batutuwa da suka dade kamar abubuwan da ke fuskantar tattalin arziki.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada sautin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.